Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niyya. Su kuma su na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to su dandangwale voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 16 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawani raka muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahaba ba mu kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump cikin fushiya alƙawarin zai je har gaban kotun kolin Amurka domin ganin cewa dokar da ya sanyawa hannu a kai ta hana wani rukunin wasu mutane zuwa Amurka ta yi aiki. Jiya Laraba ma'aikatar shari'a Amurka ta bayyana tuhumar wasu ma'aikatan leƙin asirin Rasha su biyu da wasu mutane daban biyu kan zargin satar bayanan miliyoyin mutane ma'abuta kamfani Yahoo. A Holland ko Netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya Laraba ya nuna jam'iyyar Prime Minister kasar ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ga dalilin da ya sa majalisar dattijan Najeriya ta ki amincewa da naɗin Ibrahim Magu.
Tsarin mulki ya baiwa majalisar dattijai kawai dama ta tace wasu muhimman mutane da za a sa wasu ofisosa. Na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro bane ba. So ba komai ne muka sani ba.
A can jihar Oshunko, gwamnatin jihar ce tace za ta samar da kwamitin binciken rikicin da aka yi a unguwar Sabo na garin Ileife.
As a government, I'm instituting a panel of inquiry that will look critically into the immediate and remote causes of this, profound solution, and recommend relief measures to assuage the losses.
Gwamnan jihar Osun Rauf Aregosola yace a matsayinsa na gwamna zai kafa committee da zai duba ya kwankwance sanadiyar wannan tashin hankali.
Ha kuma muna da ra'ayoyin ƴan Najeriya game da rashin tabbatarwa magu wannan mukami. Kana Grace Alheri Abdul za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump cikin fushi ya yi alƙawarin zai je har gaban kotun kolin Amurka idan hakan ya zama wajibi, bayan da wani alƙalin wata babbar kotun Amurka a Hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa Amurka. Jiya Laraba sa'o'i kamin dokar ta fara aiki ne alƙalin ya taka shirin birki. Alƙali Derek Watson a hukuncin da ya bayar ya ce lauyoyin gwamnatin jihar Hawaii sun gabatar da hujjoji da suka nuna cewa idan kotu ba ta hana aiki da dokar ba, hakan zai iya illa ga mai tsanani ga jihar. Shugaba Trump ya ga magoya bayansa a birnin Nashville na jihar Tennessee sa'o'i bayan hukuncin da alƙalin ya bayar cewa haɗarin yana nan bayyane, ga dokar ita ma bayyane, buƙatar dokar shugaban ƙasan da na bayar ita ma ga ta bayyane. Ya ƙara da cewa yana da ikon bari ko hana waɗanda za su shigo ƙasan nan domin kare Amurkawa. Shugaba Trump ya zargi kotun gunduma da ke Hawaii cewa kotun ta wuce makaɗi da rawa, ya ce za mu ci gaba da wannan shari'a har inda ta tsaya. A halin da ake ci kuma shugabannin kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilan Amurka, ɗan Republican da Democrat sun faɗa jiya Laraba cewa zuwa yanzu dai su ba su ga wata shaida da za ta gaskanta ikirarin da shugaban na Amurka Donald Trump ya yi cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sa an masa kutsen wayoyinsa na tarho gabanin zaɓen Amurka a headquartersa da ke birnin New York a cikin watan Nuwamban bara.
Jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana cewa tana tuhumar wasu ma'aikatan leƙen asiri na Rasha su biyu da wasu mutane daban su ma su biyu. Waɗanda ake zargi sun saci bayanan ɗaruruwan miliyoyin mutane ma'abuta Yahoo lokacin da aka yi wa kamfanin na Yahoo kutse a shekarar 2014. Mataimakin Attorney General Mary McCord ta ce ‘yan leƙen asirin Rashin su ne Dmitry Dokochev da Igor Soschin su ne suka jagoranci satar bayanan da suka haɗa da biyan sanannun miyagun mutanen nan da suka ƙware wajen kutse ta cikin kwamfuta suka saci bayanai a Amurka da ma wasu ƙasashe, in ji Madam McCord. Ta ce ‘yan kutsen sun auna shafukan ma’aikatan gwamnati a Rasha da kuma Amurka, ciki har da ‘yan jarida, ma’aikata a fannin harkokin kuɗi da kuma jami’an soji. daya daga cikin wanda suke gudanar da kutsan Alexei Belen da ma can Amurka ta tume shi a can baya kuma yana jerin waɗanda FBI take nema kan kutsan shekaru uku yanzu hakkenan na biyunsa shine Karim Bartov wanda hukumomi suka kama shi a Canada ranar Talata inji McCord ne
a Holland ko Netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya Laraba ya nuna jam'iyyar Prime Minister kasar Mark Rutte ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar ta doke jam'iyyar da ke adawa da baki da kuma addinin Islama ta dan kishin kasa Geert Wilders da rata mai yawa wadda ba a zacci zaton zai kai haka ba ana jin jam'iyyar Prime Minister za ta samu kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda hakan ya zarce na kowace jam'iyya ana jin wasu jam'iyyu uku za su samu kujeru 19 a majalisa ciki har da jam'iyyar Wilders jaman zabe suka ce rabon da ga yawan jama'a da suka fito domin zabe haka kasar tun shekaru 30 da suka wuce kashi 81 cikin 100 na masu zabe ne suka fito Prime Minister Rutte ya kira sakamakon zaben nasara ga tsarin demokradiya yace ƙan kasar Netherlands sun ce fafaufa ga masu ra'ayin ƴan kishin kasa wadda ya kauce hanya Wilders wadda wato irin zaton da ake masa a bayan na kasancewa babbar barazana ga Prime Minister hakan bai tabbata ba amma ai ka shaidi ga Prime Minister cewa za su sake karawa shugabannin kasashen yammacin turai ciki har da Jamus da Faransa da Luxembourg duk sun bayyana murnar su ga sakamakon zaben da kuma taya Prime Minister Rutte murnar nasarar da ya samu
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka dake nan birnin Washington DC Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana Japan zangonsa na farko a rangadin da yake a Asia da aka shirya domin karawa kawayen Amurka kwarin gwiwa zai kuma gudanar da shawarwari akan hanyoyin shawo barazanar nuclear da makami masu linzami daga Korea ta Arewa yayin da sakataren yake wannan balaguran domin ganawa da jami'ai a Japan da Korea ta Kudu da China ba zai tafi da tawagan wakilai daga kafofin yaɗa labarai da suka saba tafiya da shi ba maimakon haka ma'aikatan ta zabi wakili guda ɗaya tak daga wata mujalla a internet mai ra'ayin ƴan riƙau shi kadai ne zai raka shi da farko ma'aikatar harkokin wajen ta ce an dauki matakin ne domin jirgin da sakataren Tillerson zai yi a tafiyar da shi karami ne amma da ƙarshe ya tafi da Boeing 737 wanda zai dauka wakilai da ya saba tafiya da su yau Alhamis ake sa ran sakataren zai gana da Prime Minister Japan Shinzo Abe da kuma ministan harkokin waje Fumio Kishida gobe juma'a ake sa ran zai gudanar da shawarwari muƙaddashin shugaban Koriya ta Kudu da kuma ministan harkokin wajen kasar amma babu shirin zai gana da shugabannin yan hamayya labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka to bari mu fara da batun kin amincewa da aka yi da wato shugabancin magu ga kuma dalilan da ɗan majalisar suka bayar Madina Dauda ja mu je
Those in favor that the nomination of Mr. Ibrahim Magu is hereby nominated as chairman of the Economic and Financial Crimes and Commission. Those in favor say aye. Those against say nay. The nays have it.
Yadda majalisar dattawa ta yi watsi da batun nada Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wato EFCC kenan. An kwashi kusan sa'o'i biyu ana yi wa magu tambayoyin kwakwaf da suka hada da bayanan ci gaba da rike da suki da batun kudaden da aka ce tsohuwar ministan mai Dezia ne ta sata da batun take haƙin dan adam da kuma batun kudade da aka karba ya zuwa yanzu sannan kuma da batun bin umarnin kotu magu ya bada amsoshin dukkan waɗannan tambayoyin to yaya aka yi majalisa bata gamsu ba tambayar kenan da nayi wa senator Kabiru Marafan Gusau
tsarin mulki ya bayo majalisa da TJ kawai dama ta tace wasu muhimman mutane za a sa wasu ofisosa na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro bane ba so ba komai ne muka sani ba so wannan dama ta mu mu ma akwai wasu hukumomi na gwamnati waɗanda su kuma suna da masaniya ga irin wannan al'amari to idan aka kawo mutum gaban majalisa wannan dama ta mu sai mu rubuta takarda zuwa ga hukumomin tsaro na ƙasa cewa shugaban ƙasa ya turo mana sunan wani domin a tantance shi a matsayin kaza da kaza da kaza menene kuka sani game da shi yau sai muka samu kanmu ga takarda ta hukuma ta tsaro ta ce wannan mutumi zai zamanto kaman kayan baya ga gwamnati idan an kana kashi ina son mutane su yi la'akari da wannan
wannan takarda dai ta saki jawo majalisar dattawan rarrabuwar kawuna da rudani inda ra'ayoyi suka bambanta kamar yadda sanata Mustafa Bukari yayi karin haske
to gaskiya na ga akwai gyara a ciki domin da yawa daga cikin mu akwai wanda ba su yarda da abin da aka zartar ba domin shi wannan bawan Allah an kawo sunan shi a baya aka maida mu shugaban kasa aka ce akwai wata takarda da aka rubuto daga wata hukuma ta gwamnati shugaban kasa ya sa aka yi bincike kuma da yi bincike ya dawo saki dawa da sunan shi a jami'an mu ta APC a shugaban mu na APC bai kamata a ce abin da ya kawo an saki samu wata matsala inda akwai wata matsala da ya kamata a ce an koma an saki zama da shi kafin a yi abin da aka yi sai yasa mu muna ganin cewa wannan abu da aka yi da yake ta demokradiya dama abishe mai yawan mutane ake nema to mu da muka ce ba mu yadda ba muna so a tabbatar da shi ba mu sami majority ba ba mu da yawan da zamu hana wannan abu ya tabbata wannan shine abin da ya faru
shi ma sanata Allen Dume wanda ya kai gwauro ya kai mari domin ganin an amince da Ibrahim Magu yayi tsokaci
sun yi rejected sun kisu yi confirming din sa
me hujja
wai wasika da aka rubuto kuma wasikan ai shugaban kasa bayan wasikan ne ya sake dawo da sunan shi so maganan dai
ba wata wasika yau muka gani kuma da babu
ba wani wasika an kawo mutum ba laifi an ce ba za a yi shi ba ko ba haka ba don ni ban ga laifin ba laifin da aka ce an yi ai tun da fari shine ya hana ma yin abu an ja mai wa shugaban kasa ya sake dawo da sunan sa ya bincika ya ga akan cewa bai da laifi to yanzu an ce dole yana da laifi babu ma inda aka nuna yana da laifi babu shi to saboda haka ni na gama nawa a zaman wakili kuma na tsaya na faɗi gaskiya dama ni nace ko ni kadai ne zan tsaya zan faɗi gaskiya kuma haka ne
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to wai me ɗan Najeriya ke cewa ne game da kin amincewa da nadin magune Nasir Adamel ka ya tattaro muna ra'ayin wasu ƴan Najeriyan
sunana ya wuce Roman Bakan Daura magana Ibrahim Magu suka yi cewa ba za su yi confirming nashi ba Allah zai yi confirming nashi tunda Allah mu ƴan Najeriya muna adda a kan shi tun mutumin da zai zo taimakawa shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari a yaki corruption amso haƙƙin mu ai aiki da shi to mu muna fatan Allah muna ta mai adda a cewa wannan mutum Allah kar ya ba duk wani wanda zai so ya ci gaba akwai ai confirming nashi Allah ba zai ba su abu kuma sai Allah ya confirming nasu shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari yana da ƴancin da zai nada magu shugaban kasa ne shi tunda ya bi doka sun ki saboda su sun san dukansu kamar yanda nake ga maka mafi yawan su corruption ne
sunana Malam Salihu Isa na taro to wannan tsakanin ƴan majalisa ne wanda yake suna da constitution ya ba su dama watan shari'a ta ba su dama su binciki abin da suka bincika wanda mu ban mu sani ba amma su sun sani don haka dai da suka yi da magu kuma magu dai gaskiya mu da mutane ke magana cewa magu ne da kokare shi amma abin da ɗan majalisa suka ce to mu je jira shi saboda tafi lafiya lau saboda magu ba shi kadai ne a kasan nan wanda zai iya taimaka ma EFCC ba
sunana Aliyu Alhazai Shinkafi dan malikin Galadi magana ta gaskiya babu wani kauce-kauce ba da gogoye duk abin da kaga ɗan siyasar mu an aiko da shi ga fadar shugaban kasa sun ki amincewa da shi to abu ne wanda an na gaskiya ko wanda suka ganin cewa ba zai fefara nasu ba ma'ana ba zai taimake su ba ni ina kyautata zaton shakka ce suka yi ba za su samu wani sauki ba ko wata sa'ida game da bincike in ya kama zuwa gare su to kuma mahiyancin su ka san tsahin kayoyi na ciki akwai su burbusu bera su mido babu abin da babu cikin majalisa
sanu jama'a mu shigo batun burgu burgu to hon ba hauna halaka ke daga ban yanzu baba ba a wata ba a juya
to a can jihar Oshunko gwamnan jihar ne ya ce zai kafa kwamitin bincike game da musabbabin rikicin da aka yi a unguwar Sabo na garin Ilefi ga abin da gwamnan ke cewa cikin rahoton Hassan Umar Tambuwal
as a government I'm instituting a panel of inquiry that will look critically into the immediate and remote causes of this, provide solution, and recommend relief measures
to assuage the loss.
Gwamnan jihar Osun Rauf Aregosola yace a matsayinsa na gwamna zai kafa committee da zai duba ya kwankwance sanadiyar wannan tashin hankali ya nemo maslaha tara matakan taimakawa waɗanda na cutu a rage musu radadin hasarar. Gwamna Rauf Aregosola yace tuni jami'an tsaro suka danke sama da mutane 20 da ake zargi da aikata kisan kai da lalata dukiyoyi. Daga nan sai ya bukaci jama'a da kada su boye waɗanda na aikata wannan ɗanyen aikin. Shi ko injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano ya faɗi dalilin sa na zuwa Ile-Ife kuma yace gidauniyar Kwankwasiya za ta taimakawa mutanen.
Kamar inda kuka sani akwai rigingimu da suka faru a wannan gari na Ife kuma alhamdulillahi gashi an shawo kan wannan fituntunu. To shine nazo domin in ga mai girma gwamna yi masa godiya irin kokarin da yayi na tabbatar da cewa rigiman nan an kashe ta akan lokaci. To kuma da nazo wurin sa yace shi ma yana so ya zo domin mu gaida mutanen arewa wanda suke wannan gari na Ife. An yi asarar kayayyaki kuma an yi asarar ma mutane. Muna addu'a Allah ya ji kansu kuma irin asarar da aka yi Allah ya mayar da alheri. Kuma mu ma daga bangaren gidauniyar mu ta Kwankwasiya ko mun yi alƙawarin ba da taimako domin ya kasance an dan gutsutsura mutanen da suka yi asara su samu sanyi.
Wani irin taimako ne wannan gidauniyar ta Kwankwasiya za ta ba waɗannan mutane?
To mun ba su taimakon kuɗi wanda na tabbata za a sanar, wanda yanzu zan koma in yi magana da su shugabanni na wannan gidauniya kuma mu ga abin da muke da ita domin su bayar. Amma dai za mu yi kokari mu ba su da kauri.
A matsayinka na sanata na Najeriya, a dokance wani mataki za ku ɗauka game da irin waɗannan rikici-rikici da ke faruwa a cikin al'umma?
To dole ya zama wajibi mu tsaya ga baki ɗaya a irin wannan yanayi, kafaɗa da su domin mu taimaka musu kuma domin mu tabbatar da cewar irin wannan abu mara daɗi bai sake tasowa a wannan guri ba ko kuma a waɗansu gurare.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har yanzu sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 har da daƙiƙa 23. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1049 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan batun dokar aure da ta shafi talakawa a jihar Kano, mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya yi ƙarin haske kan batun a jawabin da ya gabatar wajen aurar da Zaurawa na baya-bayan nan da aka yi a birnin Kano. Ga jawabin mai martaba.
Kwanakin baya mun je taro muka yi jawabi. A cikin jawabi muka ce muna shirya doka, kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure, wanda a ciki akwai sharuɗin adalci, a ciki akwai sharuɗin yana da halin da zai iya riƙe iyalin. Sai 'yan jarida suka ce sarkin Kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu. Hakika mun ba da misali, kuma wannan magana ina son jama'ar Kano da jama'ar Arewa mu saurare ta mu kalle ta da idan basira. Harkar aure a arewacin Najeriya ta zama wasa, kuma mun maida kanmu abin dariya a duniya. Wanda ya yi musu wannan sai dai san zuciya. Muna zaune ko baran nan sai da aka zo mana da mutum gaban sarki, matarsa tana da ‘ya’ya takwas, ya rabu da ita, ba ma cewa ce ya mayar da ita ba, ita ta riƙe masa uku, biyu suna hannun ‘yan uwansa, uku ya bar su suna yawo saurayen mutane. Ta zo tana roƙo don Allah a kirawo shi waɗannan guda ukun ya taimaka ya riƙe su. Da aka kawo shi gaban sarki aka tambaye shi, yana da wata matar banda ita yace e, ‘ya’yanta nawa? ‘Ya’yanta goma. Saboda haka aka ce, kai yanzu ‘ya’yanka nawa? Yace goma sha takwas. Mecece sana’arka? Shushana. Wannan shi ne abin da muke ciki a arewacin Najeriya. Mutumin da ba zai iya ciyar da mace guda ɗaya da ‘ya’ya biyu ba, ya je ya auri matan da ba zai iya ciyar da su ba, ya bar su da yunwa. Sadakin nan da aka bayar yana shirin ɗaurin aure, amma bai cika sharuɗan aure ba. Hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ya yi mana bayanin haƙƙin mata a kanmu, ya ce wa haƙƙuhunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Haƙƙinsu a kanku, ciyar da su, arzikinsu, da kuma tufatar da su da abin da yake mai kyau. An ɗauki addinin musulunci an juya shi. Mutumin da zai zo ya maka gwaninta bai san yaya ake wa Allah gwaninta ba, sai mutum ya ce maka ai ya ƙayyade kayan lefe kada ya wuce zani biyu, ko ya ƙayyade sadaki kada ya wuce 25,000. Shi a fahimtarsa wannan shi ne gwaninta. Sayyidina Umar bin Khattab ya hau kan mambari ya ƙayyade sadakin da ake bawa mata, ya ce mutane suna bada sadakin da ya wuce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bayarwa. Da ya sauko da kan mambari, wata mata ta same shi ta ce, ya amirul mu'mina, kai ne ka hana mu arzikin da Allah ya bamu? Ya ce, me kike nufi? Ta ce, baka gani ba inda Allah ya ce, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a? Ya ambace shi da qintar, dukiya mai yawa. Ya taba kansa ya ce, lallai jama'a sun fi Umar sanin fiqhu. Ya koma kan mambari ya ce, na hana ku ba da sadakin da ya wuce kaza, amma na cire wannan dokar. Idan kana da hali ka yi, arzikin mace ne. To babu wanda Allah ya yi wa izinin ya auri mace idan ba zai iya kula da ita ba. Yaran nan da ake haifa almajirai, kullum sai a ce gwamnati ta tarin ya zace da su. Shin yaran nan su suka haifi kansu? Mai ya jawo almajirci? In dai yaro ba maraya ba ne, wanda ya haife shi ya aje shi a kan titi, wani ya kula masa da shi. To mutane su fahimta cewa dokan nan za a yi ta. Kuma abinda ta kunsa, in ka karanta dokan nan a yanzu ma abinda muka shirya an kai shafi wajen 80, fakara ta kai 670. Abinda ya shafi aure ne gabaki ɗaya. Kuma abubuwan da suka dame mu a kan al'umman nan ake so a yi maganinsu. Ga kwamandan Hisbana, mahaifi ya ɗauki yarinya ‘yarsa da girmanta da hankalinta ya yi mata auren dole babu izininta. In dai mace bazawara ce, sai ta yi umarni za a yi mata miji. Idan budurwa ce, sai an nemi izininta. Amma a ƙasarmu yanzu za a ɗauki yarinya ‘yar shekara 20-21 a yi mata auren dole, ba ta da inda za ta ji aurewar auren nan. Idan ba doka, ya za a yi maganin wannan? Gashi ya sabawa zahirin nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko malaman da suka yadda da ijibari ba su yadda mahaifi ya yi wa ‘yarsa auren dole ba in ta kammala hankalinta. Kuma duk san zuciya ake bi. Ko kuma yarinya baliga da hankalinta ta kai shekara 25-26-27 ta samu miji musulmi, tana so ta aura, mahaifinta ya ce bai yadda ba saboda wani dalili nasa. Ga kwamandan Hisba na tabbatar suna gani. A je a samu mahaifin a masa magana ya ce bai yadda ba. Dole a samu hanya da za a je gaban alkali ya kira mahaifin nan a tambaye shi, idan ba shi da wata hujja ta shari'a ya aurar da ita. ana aure wani yana da cuta ya auri mace sai mata cutar kanjamau. Ana bukatar doka da za ta tilasta wa mutane su yi wannan abin nan da aka yi jaraba wannan a je a yi a asibiti kafin a daura aure. Mutum ya tashi dan yana ganin saki sauki ne, sakin mace kamar cire hula. Mace na zaune a gida, ta zauna ta bauta maka shekara, shiga ta haifi ƴaƴa, sai ka ce na sake ki, tashi ki tafi gidanku. Ba wani tsari da ya dora maka nauyi wanda dole za ka ɗauka. Namiji yana da hali ya auri mace ya hana ta abinci, yana da hali ya auri mace ba zai mata tufa ba, yana da hali ya auri mace ba zai bata wajen zama ba, yana da shi. To a cikin dokan nan, idan alkali ya kirawo ka ya umarce ka ba kai ba, zai ɗauki dukiyarka ya ciyar da matarka. Idan kuma ka hana, sai ma a ɗaure ka saboda taurin bashi. Saboda haka jama'a su sani dukkanin zaluncin da ake yi a ƙasar nan, ni na gaya mutanen Kano ba za a yi ciniki da ni ba. Akwai ranar da za a zo a ce ana kaza ana kaza, sai talakawa su ce ai mu bamu da ikon mu sa, bamu da ikon mu hana, kuma sarkin Kano bai hana mu ba. Gashi nan ba za a yi wannan cinikin da ni ba, ba za mu bari ba. Babu wani abu da za a kawo muku na doka wanda ya sabawa shari'ar musulunci, kuma dokar da ma tana nan. Aiki ne ba a yi da ita, abinda ake yi dama ba musulunci ba ne, al'adu ne kawai da zalunci da san zuciya da kuma sangar cewa mutane sun saba in ka haifi ɗanka ka bar shi ka bashi ƙoƙo ya je ya bara, ba wanda zai maka komai. In ya fice ya zama ɗan ƙwaya ba ruwanka, ka haifi guda 20 ba ruwanka, ya zama ɓarawo ba ruwanka, ya zama ɗan daba babu ruwanka, ya zama ɗan ta'adda babu ruwanka. To idan ka je ka haifi ɗa da ruwanka, idan ka san ba za ka iya ba, kada ka je ka haife shi.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin, da kuma injiniyanmu Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da talauci sun janyo safarar mutane da bauta, lamari da yake samarwa ƙungiyoyin miyagu da ke wannan aiki dala miliyan 150 a shekara a faɗin duniya. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba labarin lokacin zama na musamman kan wannan batu, cewa yanzu ƙungiyoyin nan za a same su ko ina a faɗin duniya. Za a iya samun waɗanda wannan musiba ta ritsa da su a ƙasashen duniya 600. Ana kiyasin cewa mutane miliyan 20 da ɗane wannan lamari ya ritsa da su, waɗanda ake tilasta yin ayyuka daban-daban. Mata suna karuwanci a latilas, wasu kuma ana tilasta musu shiga ƙungiyoyi da suke ɗaukar makamai, wasu ana tilasta musu yanke ko fidda wata gaba ko halitta kamar ƙoda domin a sayar wa mabuƙata. Tashi-tashin hankula a ƙasashen Siriya da Afghanistan da Somalia da ma wasu wurare daban-daban su ne suka samar da miliyoyin mutane waɗanda suke cikin mawuyacin hali, waɗanda masu safar mutane suke amfani da su. Shugaban Amurka Donald Trump cikin fushi ya yi alkawarin zai je har gaban kotun kolin Amurka idan hakan ya zama wajibi, bayan da wani alkalin wata babbar kotun Amurka a jihar Hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa Amurka. Jiya Laraba sabuwar kamun dokar ta fara aiki ne alkalin ya taka shirin birki.
To madalla da taka titi labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tana gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Jimmy. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.